من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فينا يا مجي نشاب أخوي جوات ترى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنا دبو دا دا دلي هدو دا ربعين دا أخو واندزو دي دي دا شاة توقز جوات هدو 2022 غريغوريان كالاندا وبعد مكساوة فامو تقوى تكراتمونا القرآن ميساركي أولا مسلاتي من البركة na kofar gidan mai girma sarkin nan ma jiya mun ga inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan yanda Allah madaukakin sarki yake sa shari'a cikin zukatan mutane kuma in ya sa ta tashi ga kenan ba zai cire ta ba sai dai in su mutanen ne suka nemi cirewar shari'ar daga cikin zuciyarsu gaba daya da kuma bayani cewa abin da yake sama da abin da yake kasa duka mallaka ne na Allah madaukakin sarki, rayuwa da mutuwa duka tasa ne. Dan haka mutane su dogara ga Allah madaukakin sarki, babu wanda yake tallafa musu idan ba shi ba. To ci gaba da wannan. Yau za mu tashi aya ta 117 inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim laqad taballahu ala nabi. Hakika Allah madaukakin sarki ya karbi tuban annabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin. Hakika Allah madaukakin sarki ya karbi tuban muhajirin, sune waɗanda suka hijira daga Makka suka dawo Madina da niyyar ceton addininsu. Wal ansar, har yanzu kuma Allah ya karbi tuban mutanen Madina allazina tabawwa ad-dara wal imana. Wannan mutane su ma Allah madaukakin sarki ya karbi wato kenan tuban su. Duk abin da suka yi na laifi suka nemi Allah madaukakin sarki ya yafe musu, Allah ya ce ya karbi tuban su ya yafe musu. Waɗannan mutane da al-muhajirin da al-ansar sune alladhina tabauhu fi sa'atil usra, wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wato kenan tsanani min badi ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, a daidai lokacin da zuciyar wasu daga cikin su ta so ta shiga wani halin kakani kai ta kauce ta bode ma addinin ma saboda neman hujja da neman wato kenan gujewa wahala da kuma tsanani da suke tsammanin za a fuskanta in an fita wato kenan yakin Tabuka. Sun mata ba alaihi, sannan Allah madaukakin sarki ya karbi duwansu. Innahu, lalle cewa shi Allah madaukakin sarki ra'ufur rahim, mai tausayawa ne mai kuma jin kai ne bihim wato kenan a gare su. Wannan aya wato kenan kikyawan bishara ne ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa musamman al-muhajirun wal ansar. Allah madaukakin sarki yace ya karbi tuwansu a cikin wato kenan duka lamar, kuma ta zo ne bayan kissar mutane uku nan wanda suka jinkiri wasu je yaki ba. Bayan an dawo daga yakin Tabuka an zargi waɗanda ba su je yakin Tabuka ba, kuma a cikin su Allah madaukakin sarki bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jinkirtar da wannan mutane uku kar a karɓi tubansu ko kuma kar a yi hukunci akan lamarinsu, a bar Allah madaukakin sarki ya hukunta su. Aka zauna kwana kusan 50 a cikin Madina babu musulmi da yake musu magana kwata-kwata, haka aka kyale su. Duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi niyyar ya yi bayani wato kenan tuban su shine sai fara ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mutane sun yi su gifari sun tuba wa Allah barka kisaki sun fada gaskiyar labarinsu Allah ya karbu tuwa su amma karbun ya karbu tuwa nasu sai ya fara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah barka kisaki ya karbu tuwa su sauran muhajirin da ansar da suka bi shi wato kenan su ma Allah madaukakin sarki ya karbu tuwan su dan haka ba su da matsala yanzu wato kenan a rayuwa amma kuma ya sifata su su biyun nan da cewa sun bi shi a lokacin yaki lokacin tsanani sa'atul usra me yasa aka ce mata sa'atul usra saboda mashakka da aka fuskanta mun yi bayani a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fita yaki yakan yi tauriya amma a yakin tabuka sai ya fada kwallo-kwallo cewa tabuka za mu je mu sannan ya fadi matsalan da za a fuskanta sannan ya fadi jama'ar da ake bukata dan aje a fuskanci banal asfar a can saboda ba a san irin shirin su ba ko ba a san kamulu da su a yaki ba ba a taba yin yaki da su ba yawa bai kamata a ce ba je mutane kadan su halaka mutane ba dan haka sai bayanin mutane cewa za a fuskanci matsala shi yasa Qur'ani ya sifata wannan yanayin da cewa sa'atul usra duk da cewa sahabbai sun yi kokarin su don bada raƙuma da dawaki wanda aka tafi da su da kuma abinci da daman gaske da aka loda aka tafi da shi amma duk da haka daga cikin alamar da yake dauka wannan lokaci ne na tsanani shine abincin nasu sai da ya kare gaba daya abinci ya kare har ta kai ga dabino kwaya daya za a ba mutum ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa ya tara yawun bakin sa ya fitar da bai dan uwansa shi ma ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa kafin a je wani guri dabinan ya kare wani ba zai samu komai sai kwallon dabinan saboda abinci ya kare abin sha ruwan sha ya kare ga wahalar tafiya hatta kai ga raƙumi guda daya ya ta'aqabu fihi annas mutane suna abu wato kenan abinan yanzu yanda za a kai ka hau daga nan zuwa Durwari in mun je Durwari sai ka sauka ni ma sai na hau in an je gari kaza sai kai ma ni ma in sauka sai kai ma ka hau haka ake yi kaga kenan akwai matsalar karancin abun hawa a duk da haka hatta kai ga wani lokaci sukan matsi kashin dabbar don samu ruwan da za su dan sha wannan haka ta faru da su daga karshe wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ba mu izini law azinta lana da za ka ba mu izini sai mu yanka raƙumin sai mu samu wasu raƙuna raƙuma sai a yanka sai a samu naman a gyara shi a yi abinci da shi ruwan da yake cikinsa kuma wanda ya sa a rizabuwan sannan sai mu juye shi a cikin salkokinmu domin kowa sarkasa da ƙari babu ruwa sai mu dada rizabin sai mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babu abinci babu kuma ruwan sha babu alternative yace na baku izini sun tafi sai sayyidina umar ya zo ya rasulullahi ka ba su izini a cikin irin wannan yanayin da muke ciki in fa'alta kallal zahar in ka ba su izini to abun hawa zai mana karaji yanzu ma a gaya ake ciki kuma a zo a soke su abin nan yace to ya zami yace abin nan nake gani shine ka umarci duk wanda yake da dan wani abu a kansa ya fito da shi tunda ka saba kana mana addu'a kuma Allah yana sa albarka su kawo dan gutu abin da yake da shi kai addu'a Allah ya sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan sai ya ce a dakatar da masu yanka raguman nan aka dakatar da su yace duk wani wanda ya san yana da wani dan abinci da ya boye kawo wani ya kawo dan tafin dabino aka shimfiɗe babba ya zuba wani ya kawo dan mai ya zuba haka aka dan tara dan abu haka duk kowa ya kawo nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace Allah albarkaci wannan abu bayan ya gaba sai yace ku zo au iyatakum kowa ya je kawo min jakarsa taken sa da ya zubo abinci daga gida wanda aka cinye nan in ka zo sai a riga aunawa ana zubawa ana aunawa ana zuwa sai ya cika naka ya cika dandan to dauke ka kai wa kai ba kawo naka wallahi duk yawan jama'an nan duk wani wanda ya zo da wani buhu ko jaka ko teki ko wani abu sai da aka ci kashi cap wa fadla fadlati sai ya zama kuma har yanzu akwai saura akan abin din ganan abu ga saura dan ka dan da aka zuwa nan dai bai kare ba bai dadu ba ana diba ba za ka gane ana diba ba to sauran dan wani yace to mu zo mu cinye dan wani dai aka zo aka barna kowa ya irin cin kaca eh irin cin da ake fada aka yi masa cin kaca so sai irin babarima abin din nan aka kasa cinyewa wannan abincin wallahi bai ci ba a gurin su duk yawan sunnan kowa sai da ya ci har ya fita kansa wallahi abincin bai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah jama'a ku zama shaida ni muhammadu na shaida babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma na shaida ni muhammadu manzon Allah ne saboda haka kaga za an samu karfi raƙuma su suna nan an samu kuma abinci saboda haka za a tafi wato kenan abin nan da haka shi yasa Allah wadanda kira wannan lokacin sa'atul usra sun tafi a cikin sa'a wadda take ta tsanani a daidai lokacin da wa'ansu suna gida tsoron wato su je su fuskanci matsala yasa sun yi ƙarya sun ki tafiya wato kenan a cikin wannan yanayi din a daidai lokacin su kuma sun fara rayuwarsu kuma Allah sai da ya jarabe su da farko abincin ya kare ko me ya kare dabbobin suka raunana da dai sauransu sai kuma Allah madaukaki yake fitar da su saboda ake son musulmi kullun ya zama yana da fika tsakaninsa da Allah koda ya shiga halin kakanin kai to Allah madaukakin sarki yujibul mutarra idza da'ahu yana ansa kiran duk wanda ya shiga halin kakanin kai a lokacin da wato kenan abin nan ya kiraye shi don haka Allah madaukakin sarki zai ce innahu bihim ra'ufur rahim wallahi Allah yana tausasa musu Allah yana son su illa iyaka nau'i ne na jarrabawa ko kuma sun ci jarrabawar don haka rahimun a gare su wato kenan mai jin kai ne to mu je mallam
wa ala salafati alladhina khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la manja'a min allahi illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna allaha huwa at-tawwabur rahim
Allah madaukakin sarki ce bayan su din ma Allah ya karbi tuban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi na muhajirai da ansar ko bayan kuma sai ce wa ala salatati alladhina kullihu an karbi tuban wannan mutane uku da aka jinkirtar da lamarin su da Ka'ab bin Malik da Murara al-Waqifi da Hilal ko bin Umayya saboda haka Hilal bin Umayya al-Waqifi da kuma Hirar Murara to Allah madaukakin sarki ce su din ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haza faqar sadaqa hukum hatta yahkum Allah fiki ko kai ka faɗi gaskiya za ka tashi ka tafi sai Allah shi zai hukunci akan labarin ka mu ba za mu hukunci akan ka to su din ma Allah madaukakin sarki ya ce ya karbi tuwon su hatta idza daqat alaihimul ardu wannan mutane uku da aka ce ku tafi sai Allah ya hukunci akan ku suka tafi suka je suka zauna a Makka a Madina babu wanda yake musu magana kwata kwata a cikin musulmi kaf duk musulmin Madina babu musu magana ba ruwan kowa da su Ka'ab ya bada surar wannan yanayin da suka shiga yake cewa hatta idza qala alayya al-amr tasawwatu jidara abikata da lokacin da abin yayi min tsanani min jaffatun nasa alaina mutane sun mana jafa'i kowa ba ruwansa da mu in ya dauko titi tun daga farko sai ya je karshen sa wala ba mai ce masa kanzil ya bi wancan yake wa duk mutanen nan da yake mutunci da su ba mai kula shi yace amma sahibayya abokane na guda biyu da yake dama su tsofi ne sai suka zauna a gidansu kai suka daina mafita ko masallaci ba sa zuwa suna ta kuka suna istighfari yace amma ana ni saurayi ne matashi don haka bazan zauna a cikin gida ba yace ushahidu salata ma annabi sallallahu alaihi wasallam nakan zo masallaci mai sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa usariquhu nazra sai in naka satan kallon sa idan yaga ina kallon sa a rada ni sai ya kawo da kai zai kula na idan kuma na koma gefe daya shi kuma sai ya kalle ni in ya haka zan wayo kaman zan gashi sai ma sai ya kawo da kai haka ake wani abu shi ya dame ni har sai da ya tsanani wata rana na je na tsallaka katangar kabilata da dan baffa na wanda ya san ni ya san addini na ya san gaskiya ta a cikin lamari na masa magana nace masa dan Allah dan annabi zan hada ka da girman Allah yanzu kai ba kai da ni masoyin Allah da manzon sa bane sai yace masa Allah yake kula shi ya sake masa sau uku daga na ukun sai yace masa Allahu a'lamu wallahi sai hawaye ya zubo mu da fita na je kasuwa in shiga cikin kasuwar in kewaya ba mai sayar min ba zan sayi abun kowa ba ba mu kuma mai mun magana har wata rana bayan an shafe wajen sama da kwana 20 sai ga wani mutum daga Gassan ya zo yana cewa jama'a man yashiru ilayya ka Abdul Malik wa zai nuna min ka Abdul Malik sai mutane suka nuna ni sai ya zo ya same ni kai ne ka Abdul sai ba ni wasika kuma dama na iya rubutu da karatu na karanta wasika sai na ga wasika daga sarkin Gassan labari ya zo mana anna sahibaka kad jafaka mutumin naku ya muka walakanci mutumin naku wai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya muku walakanci ya muku jafa'i ya kore ku saboda haka fa alhik bina nuwasika ka bar su kawai ka zo nan Gassan ka zo ka zama kirista zamu yalwata maka zamu baka matsayi za a baka commissioner ko kuma wani babban matsayi za a baka yace sai nace a zuciyata hadha aidan min albala wannan ma wani bala'i ne daga wurin Allah fasajjartuha fatayamantu bi hatta nur wasajjartuha ne ya ga takaddar naje na kore ta a cikin tandar wata mace tana tuya wace masa tafi abunka ina nan a musulunci na hakan nan sai da aka samu don kwana 40 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su yace musu kowa ko matar ka katta kula ka kada ka kula ta yace ya rasulullahi udalliquha amma za af'al to zan sake ta ne ko kuma ya zan yi sai yace musu a'a kai dai karka je kusa da ita yace zan raka da nuzo gida sai nace wa matata to yanzu ki alhiqi bi ahliki tashi ki tafi gidanku kawai tafi gidanku kaga ba saki bane ko da haka malaman fiqh suka istiglalin wannan hadisi suke cewa idan mutum yake ba ta shige tafi gidanku ba saki bane sai dai in shi da kansa yake ni saki nake nufi to shige na sa dauke shi a saki saboda haka hakan nan suka zauna cikin wannan lokacin har sai da kwasa 50 ta cika har ya fara sarewa kaman yadda ya zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ran nan bai zo ba ma yana gidansa ya hau kan beni ya yi addu'a ya yi sallah suba ya yi addu'a ya yi shiru ya sa gabansa duniya sama da kasa duk ta kife masa ta masa daurin chocolate yace kawai sai naje wani mutum mai sauti yace ya Kabir Malik abshir saboda haka sai ya razana yace sai na fada nayi sujjada take na san cewa Allah ya kawo mana mafita sai aka zo aka ga masa gashi yace maza na karɓi aron kaya na saka na tafi masallaci na zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana farin ciki fuskar sa takan yi haske sosai na ga shi a cikin wani irin yanayin haske annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kai bishara da alkhairi da yazo maka wanda baka samu irin sa ba tun ran da mahaifinka ta haife ka yace sai nace ya rasulullah amin indika amin indillahi kai ne wannan alkhairin yazo mana daga gare ka ko daga gurin Allah ne sai ya ce bal min indillah da gurin Allah ne ai da mun ci bar al'amarin ku sai Allah mu da kuke sarki yayi hukunci akan sa ko to da ka daga gurin Allah mu da kuke sarki ne to wayannan mutane ukun nan yanzu tubar su ta zo aka karanta musu aya suka ji shine wannan ayar da muke karantawa yanzu wa ala thalathati alladhina kullifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat mutum ukun da aka ce an ji a dirke talamuran su kuma Allah ya karbuto su kuma an jinkirta musu tubar su har sai da duniya ta yi musu kunci duk da yalwantan nan wa daqat alaihim anfusuhum ransu ma ta takura a gare su don Ka'ab bin Malik ke cewa hatta tanakkar diyal ardu kasar kanta sai ina ganin kan ba kasar da na sani bane ni kaina ina ga to ni ne kuma wani irin yanayi ne duk wannan sifa sai da Qur'ani bai ce wa daqat alaihim anfusuhum ransu ta yi kunci suka yi ga halka kan kasar da su inda za su kasa kawo su wadannu Allah ma ja'a min Allah illa ilayhi kuma suka sami yaqini tabbas zanna huna bi ma'ana al yaqin sun tabbatar cewa idan ka gudu wa Allah babu inda zaka je ka tsira sai dai ka je gurin Allah sai wa Allah laifi ko to gudu dan zai kama ka amma ina zaka gudu gurin sa ka zo gurin sadaka su sun tabbatar cewa Allah malja'a minallahi babu mafaka in ka tsere wa Allah illa ilai sai dai ka koma zuwa ga Allah wa rabbika daga nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'an da ya koya mana la malja'a wala manja minka illa ilaika ya Allah idan mun maka laifi zamu gudu maka amma babu inda zamu je mu tsere sai dai mu dawo gurin ka saboda kan kai wa Allah laifi maza maza sai ka ce Allah na tuwa kaife ni shikenan Allah madaukakin sarki sai ya yafe ka sai mata ba alaihi sai da suka shiga wannan halin sannan sai Allah madaukakin sarki wato kenan ya karbi tuban su Allah ya ce ya ba su dama su tuba ne tubu dan su tubar da haka kuma sun tuba inna allaha lalle Allah madaukakin sarki huwa tawwab shine mai yawan karbin tuba alamma alamu anna allaha ko ya kabbala tawbata ni ibadi go ko ya kabbala tawba Allah madaukakin sarki shine yake karban tuba daga gurin bayin sa ko arrahim kuma shi mai jin kai ne da yayi musa su a cikin wannan condition ba wasa bane a yana tadribin su ne kuma yana wato kenan kafa darasi ne a waɗanda za su zo bayan su cewa koda an shiga halin kakanika ya ba a rabuwa da Allah yanzu aka ga mun karanta wannan yanzu wannan ya dada bamu ilimi ya dada bamu yakini wannan ya faru sama da shekara 2000 da ta wuce har ya zuwa yanzu nan ana karantawa kuma yana karawa mutane imani yana karawa mutane sibati yana karawa mutane yakini cewa Allah madaukakin sarki binsa shine wato kenan kadai mafita a rayuwa to mu je mallam
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
الله مدوك كيسر كيتي يا أيها الذين آمنوا يا كو أين سكي إيمان اتقوا الله لليكو جسولا الله مدوك كيسر كي جسولا الله مدوك كيسر كي وكونوا مع الصادقين وكسن شيء تعالى دمسو قسكي على يوركو الله مدوك كيسر كيتي بايم وانا أبين يا فارو tare da wayannan mutana mun ga kuma halin da suka shiga ciki sai Allah madaukakin sarki ya alazina amanu ittaqullaha ya kuma su imani kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kasance tare da masu gaskiya saboda akwai darasi a cikin wannan yanayin abinda ya fitar da mutanen nan gaskiya ne haka ne ko ba haka ba to yanzu ke dabi ga masu sallama masu imani ne su kan wannan sun ganta sun ga practical aspect na wannan lamarin da ka sauran ku mutane masu imani Allah madaukakin sarki ce kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kasance wato kenan tare da masu gaskiya su ai masu gaskiya malamai suka ce masu gaskiyar da ake nufi shine Allah da manzonsa wasu malamai suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa tunda kidabi ake ga mu'mini ya ayyuhallazina amantu billahi wa kunu as-sadiqina ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama a cikin masu gaskiya ku zama tare da masu gaskiya a cikin lamarin ku kaga kenan mutane kashi biyu ne akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya to buhumul mukalafa na wannan aya shine kar ka kuskura a same ka cikin marasa gaskiya domin za ta baci wata rara duran da ta baci kuma dama dare tara na barawuri dare daifa shine ne mai kaya duran da aka ce ranar mai kaya ta zo ta to ranar du wato kenan dabara barawa ta riga ta lalace bihina la tujat tama'im warruka a ranar tama'im ba za ta yi amfani ba guru ba zai amfani ba laya ba za ta yi amfani ba du za a tattara su a watsa sai ka ga abinda kake garin ba zai iya kama ka ba sarfe ya kama ka saboda me kana tare da wanda ba su da gaskiya don haka aka ce ku kasance tare da Allah ai ya kuma su imani ku kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da kuma sahabbansa shine kunu ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu wasu malamai suka ce a ana nufin wato kenan kunu ma as-sadiqina ai as-sadiquna dinnan sune Abubakar da Umar da mutanen da suke karkashin su Abubakar da Umar da mutanen da wato kenan suke karkashin su ne ake kira su as-sadiquna wasu suka ce a'a ma as-sadiqina shine jama'ar da tabi annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi dinnan suka dawo to wayannan su ne ake kira Ka'ab bin Malik da sauran mu'mini su kasance tare da su domin yanzu ya tabbata mana cewa kasantuwanka tare da su yakan fitar da mutum bakin gashi kaman yanda ya fitar da Ka'ab da Hilal da kuma wato kenan Marara yanzu ba sun fita bakin gashi ba yau amma sauran wanda ba sa tare da su gaskiya ba kaga su sun shiga wato kenan tarifta da su tabare tare da su dan haka Allah barkatai yake cewa allazina amantu billahi wa kunu ma'as-salikina ku zama ta ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kasance tare da masu gaskiya anan arwato wa hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alaikum bis-sidiqi na hore ku da ku yi gaskiya a rayuwarku fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr domin gaskiya kullun takan kai mutum zuwa ga aikin kirki takan kai shi zuwa ga nagarta takan kai shi inda zaka yi gaskiya a cikin lamarin ka to zaka zama managarci shi kuma nagari kowa yana sausa sai zaba wani yake cewa nagari na kowa ko saboda ana da amana cewa ba zai cuta ba a dukkan lamarin rayuwa to gaskiya a cikin lamarin takan kai mutum ya zama shi mutum nagari ne ya zama mutum kirki kenan wa innal birra yahdi ila aljanna shi ko mutum ya zama nagari ya zama mutumin kirki yana mutum mai amana wannan yakan shirye da mutum zuwa ga hanyar aljanna ta tsuta wa inna ar-rajula la yasduk hatta yuktaba inda wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan kuma mutum in dai bai daina yin gaskiya ba yana yin gaskiya yana yin gaskiya yana kokari ya ga yayi gaskiya yataharra sidqa a rayuwarsa kullun yana ta iya kokarin sa da ya ga yayi gaskiya to ba zai daina wannan ba har a gurin Allah za a rubuta shi siddiqi ne shi mai gaskiya ne da za a rubuta shi siddiqi ne a gurin Allah ko ai magana ta mutu ko a gurin Allah fa ba anan mu a gurin mu ba hatta yuktaba inda Allah siddiqan a gurin Allah can za a rubuta wane siddiqi ne kaga magana ta riga ta kare a nan gurin sannan sai yace wa iyyakum wal kadhiba ka shaidun ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri ita ƙarya takan sa mutum zuwa ga fajirci yau yayi ƙarya gobe yayi ƙarya duk inda yayi ƙaryar nan fa a kokarin cin amana ne ko a wurin rashin gaskiya ne ko a wajen menene a duk abin da ba daidai ba dai a jagula dai hakan nan dai anan ake yin ƙarya ko a murde haƙƙin wani a boye wani laifi ai menene da sauransu to shi wannan din yakan kai mutum zuwa ga aikin barna aikin fajirci shi kuma wa innal fujura yahdi ila an-nar aikin fajirci kuma yakan kai mutum zuwa ga aikin da za su kashe su kashe su kashe har zuwa wuta wa innar rajula la yakzib mutum zai ci gaba da yin ƙarya yana yin ƙarya wa yataharrar kaziba yana tunanin ya zai yi ƙarya ya fita ya zai yi ƙarya ya fita hatta yuktaba inda Allah kazzaban har a gurin Allah a rubuta wato kenan shi makarici don haka Abdullahi bin Mas'ud Allah madaukakin sarki ya dade shi yake cewa ƙarya da kuke gani ba ta fitar da mutum fi jaddi wal hazl ko a harkar wasa ko a harkar gaskiya ko a harkar azma in dai ƙarya ce ba za ta taba fitar da mutum ba sai yace yanzu kuna ga za a uzuri a mutum akan wato kenan ya ƙarya don haka ƙarya ba ta taba fitar da mutum ba ta kuma wato kenan abin nan Bahaushe ma ya yi ƙarya kure take kun taba ganin ta yi yaya ba za ta yi yaya ba wallahi ba za ta yi yaya ba saboda haka Allah madaukakin sarki ce ya ku masu gaskiya masu duk masu imani ku kasance ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya a cikin rayuwarku Ka'ab bin Malik yake cewa na rantse da Allah in ban da musulunci da na karba ni dai a gona Allah bai min wata ni'imar da nake girmama ta sama da gaskiyar da na faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya da na faɗa a Qur'ani sallallahu alaihi wasallam ni dai a ido na in ka dauke da aka shiryar da ni na kalmar shahada na musulunta ban san Allah ko ya mu wata ni'ima da shi a gonsa tafi bani ban san ta ba amma ni dai a nan da na fahimta ne wallahi Allah bai mun ni'ima saboda gaskiyar da na faɗa ba don da nayi ƙarya da na kasance cikin wato kenan halaka to mu je mallaka
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتكلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مطمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يكيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين
الله مدوكي تركي يكي تشوا ما كان لأهل المدينة بيداتي غمتان انت كنغ المدينة با بيداتي غريسو با ومن حولهم دوان دو سكي كي ويدسو من العربي نالعربا ونكوي كويكا تكنغ المدينة da kauyukan da suke kewaye da ita wayannan mutanen bai dace a gare su an yi takallafu a rasulullahi ya zama sun yi jinkiri gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi yaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ya tafi yaki so su zauna a gida wannan bai dace ba malaman tafsiri suka ce wannan a zahirin sa kamar shawara ne ko ne abin amma asalin abin da ake nufi shine annahayu hani ne an hana ne kawai kada ma'anan sa shine kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafi jihadi a samu mutanen Madina da mutanen da suke kewaye da Madina so su zauna a gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki haka din bai dace ba saboda kun ga wayancan mutanen da suka da ba su tafi a yakin Tabuk ne kun ga matsalar da ta faru don haka daga yau ya zama kamar doka kar mutanen Madina ko mutanen kewaye da Madina a fita jihadi wato kenan suke tafiya kuma hukunci zama zai tsaya akan mutanen Madina ba zai shafi musulmin duk duniya duk lokacin da aka yi kunkuru za a tafi jihadi bai kamata a same ka a gida kai kana wato kenan lafiyayye ba wala yargabu bi anfusihi wa nafsihi kada su kyamatar wa kawo kansu kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kada su yi kyamar ba da ransu don kare rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi jihadi ba kai shi zai ya can ba kai kuma kana gida kenan yanzu ka fi son ranka akan ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya ce kada su yi hakan nan wannan kaga kenan hani ne yau gara su su fita a kashe su a gurin yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo haka ya kamata ce su dauki abu mun gane wannan me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi haka zalika bi annahu la yusibuhum zama'u domin duk lokacin da suka fita jihadi babu wata kishirwa da za ta same su wala nasabun babu wata wahala da za ta same su wala makmasatun babu wani hali da za su shiga na yunwa da wahala fi sabilillah a wannan kokarin jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki ko wala yadauna mawdi'an yajizul kufara babu wani gurin da kasar da za su taka a ce ai musulmi sun iso kafirai su ji tsoro ai musulmi sun sauka a gari kaza ko kafirai su ji tsoro wala yalanuna min adu'in nailan babu inda za su je su kai wani farmaki a abokan gaba su ci nasara a kansu illa kutiba lahum bihi amalus salih sai a rubuta musu lada kenan da zara an tafi ta jihadi duk inda kuka taka lada ne duk yunwa da ta same ku lada ne duk wahalar da ta same ku lada ne duk abin da ya same ku a rayuwa lada ne duk abin da yake faruwa har ku je ku dawo duk lokacin ku gaba daya a cikin ana rubuta muku lada ne me yasa za ku yi jinkiri ku yi asaran wannan ku tura Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada ya tafi kaga bai dace ba inna Allah tabbas lalle Allah madaukakin sarki la yudhi'u ajral muhsinina wallahi baya tozarta ladan mutanen da suke ihsani duk mutumin da yake kokarin kyautatawa Allah madaukakin sarki ba zai sa ladan sa ya lalace ya wasi a banza ba don haka yace wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin duk abin da za ku kyautata shi Allah madaukakin sarki yana son masu ihsani a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son duk lokacin da mutum zai wani abu ya zama yayi shi tsakani da Allah yayi shi mai kyau yayi shi mai kyau kofi zaka yi kai shi mai kyau noma zaka yi ka tsaya kai mai kyau kwando zaka yi ka tsaya kai mai kyau saka ne duk abin da kake rubutu zaka yi ka tsaya kai mai kyau duk abin da zaka yi a rayuwa Allah yana son ka tsaya kai kyau saboda yake wa asinu inna Allaha yuhibbul muhsinina ku kyautata lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa saboda haka yanzu kun ce ku da musulunci to musuluncin nan ku tsaya ku yi shi mai kyau kada ku yi shi wato kenan baina baina domin Allah madaukakin sarki baya tozarta ladan la yudhi'u ajral muhsinina baya tozarta ladan masu yin ihsani da haka duk abin da kai na alkhairi Allah yana aje maka ladan Allah ka yi abin da kai Allah madaukakin sarki yana shi yasa ta aya kita wa qalul khaira la'allakum tuflihuna ku yi aikin alkhairi dan za ku rabota saboda Allah baya lalata ladan wannan aikin alkhairi mun fahimci wannan to mu je mallam
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
الله بارك في تركيته ولا ينفقون نفقة باسو تشيد دواني أبو إنفاق شيني فتد دواني كودي أتكين الجفون سوكو أجدون سوكو باير دان تمكون الدين شيني سيني نفقة ko kawo abinci ko su bada rakumi da za a hau aje jihadi ko dokin da za a hau aje jihadi ko su kawo da gudunmawan takobi ko mashi duk wani abin da zaka fitar a cikin mallakarka ka bayar shine ake kira su infaki to duk wani infakin da suka yi sagiratan aw kabiratan ko dan ka dan ko babba ko Allah madaukakin sarki yana sanar da wannan wala yadauna wadiyan babu wani kwazazzabo da zasu tsallaka in sun fita kun fita jihadi ko ku fada wannan kwazazzaban ku fita ku shiga wannan ku fada wannan kwazazzaban ku shiga ku shiga wannan kafin ku je ku ko illa kutiba lahum sai Allah madaukakin sarki ya sa an rubuta musu lijazihumullahu don Allah madaukakin sarki ya sa kamta musu duk abin da suka yi Allah madaukakin sarki zai rubuta zai sa kamta musu zai sakanta musu kuma sakawan da zai yi shine zai sakanta musu da ahsana ma kanu ya'maluna mafi kyan abin da suka zance suna wato kina aiwatarwa a bayan mun karanta hadisi idan mutum ya sadaka Allah wanda kuke sarki kan karbe ta da hannunsa na dama ko ya rene ta da kansa har sai ta kai kamar girman dutsen Uhudu saboda haka zaka bada lada kwandala ko naira 10 za a yi tannin ka baka girman naira 10 da ka bar sai za ka girman dutsen Uhudu sannan sai a baka ladan kai sadaka da dutsen Uhudu saboda kaga ya ninka ya ninka ya ninka kenan don haka ya baka fiye da abinda ko Qur'ani yace man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha eh mutum yazo da aikin alkhairi za a bashi ninkin sa sau 10 za a bashi ninkin sa sau 10 a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa idan mutum ya infakin dukiyarsa sai da misalan ladina yufikuna amwaluhum fi sabilillahi kama sala habatin ambatat sab'a sanabil idan mutum ya dauki dukiyarsa ya bayar kama musum da ya shuka gero ne kwaya daya ta tashi sai ta yi haduwa guda 7 fi kulli sumbalatin mi'ata habba kowane handuwa daya in sai kai a cikin zangar ne za a samu kwaya daya kwaya daya ka shuka za a samu kwaya 107 sannan bai tsaya a nan ba sai ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa ma'aur kaga kenan ba zai tsaya a 700 din ba zai ninninka da tashi magana ninninkawa wannan sai ma bai bashi adadi ba kawai dan haka Allah madaukakin sarki zai sakamta musu da mafi kyan abinda su suka bayar abinda ake bukata kawai ikhlasi lan yana lallaha luhu ma wala dima'u walakin yanaluhu attaqwa minkum sauran Allah da ka bar dan sa to shine Allah madaukakin sarki yake la'akari shi da shi zai amfani ninnin ka maka ninnin ka maka ninnin ka maka don haka ake samu wato kenan tafawut tsakanin mutane sallah za ku yi raka biyu amma sai gala dan wani yafi wani saboda ikhlasin sa da nutsuwan sa a cikin sallah yafi naka yafi naka me yasa sai Sayyidina Abubakar ya fifici sauran mutane ainihin yaqinin sa da imanin sa shine ya fifici sauran mutane don haka shi sa bayan da za a yi mutane su kama Sayyidina Abubakar a rayuwa to mu je mallam
wa ma kana almu'minuna liyansiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun
wannan aya daga cikin abin da take koyar da mu akwai abubuwa na administration musamman kuma a lokacin difficulties shugabanni za su koyi darasi da yawa a cikin wannan kaga da farko yadda aka yi tadribin su shine aka ce su fita kawai a ce in firu kifafan wa thiqalan ko kuna da kayan fada ko ba ku da kayan fada ku fita aje ayyaki kuma ma me yasa idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard in an ce ku fita me yasa kuke nawaya ana encouraging a fita daga ba sai aka zo ana zargin wanda ba su fita ba mun gane su da kowa sai ya fita sannan sai aka zo aka nuna girman ladan da ake samu sannan daga bako sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana al-mu'minuna li yanfiru kaffa ba zai dace ga mu'mine su zama sun fita ga jihadi gaba ɗaya ba kuma kaga kira shi stages ne mataki yanzu kowa an gama zuma shi kowa zai fita sai Allah ya ce a kuma ba haka ake nufi ba zai yiwu a ce mu'mine duk ku fita ku tafi jihadi ba a'a akwai wasu abubuwa kuma a gida dan haka walau la nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun ya tafaqqahu fi din menene dalilin da yasa ba za ku kasa kanku ba a kowace gungun jama'a a samu wasu jama'a da za su fita don neman ilimi yanzu an fara fitar da mu wasu abubuwan da shine ake kashin bayan ginin al'umma don babu al'umman da za ta gina ba akan ilimi ba kuma ta ci nasara don haka sai aka fito da harkar ilimi a cikin wannan aya don haka yanzu kar ku fita gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki ya nuna muku hanya yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna a gida idan ya zauna a gida lokacin jihadi yayi sai a samu wasu jama'a daga cikin ku sai su fita su je su yi su kuma waɗannan mutanen su zauna a gida li yatafaqqahu fi ddini dan su ilmatu ilimi na fiqhun addini su fahimci addinin sosai kar ya zama kuna yin abubuwa akan jahilci domin duk lokacin da za a gina harkar addini akan jahilci to za a samu matsala san zuciya zai shiga ana so a gina ta tsintsa wato kenan akan addini akan ilimin addini mun gane wannan yau dan haka ana wasu malamai suka ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai kamata musulmi su fita gaba daya su tafi jihadi ba ko mu'minai ba walau la nafara min kulli firqatin da'ifatun kowace jama'a a samu me yasa ba za a samu kowace jama'a a samu wato kenan wasu jama'a da za su fita ba li yatafaqahu fi ddini don su ilmatu ilmi fikwa addini li yatafaqahu fi ddini din nan su wane ne daya wa'anda suka fita ne ko kuma wa'anda suka zauna a gida ina so mu fahimci wannan da'ifatun minhum li yatafaqahu fi ddini su wane ne da'ifa din idan an ce da'ifa kana nufin wasu jama'a daga cikin su ko yawa ko da mutum ɗaya ne wani lokaci yakan daukan sunan da'ifa wani lokaci ko mutum biyu amma dai aktar yana nufin wasu bangaren jama'a ne su ne da'ifa ko to zan su ilmuta a cikin addini wasu suka ce wa'anda suka fita kan su jihadi suka tafi abin su wa'anda suka zauna a gida su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne za su yi ilimi su karanta su sha ilimin addini sosai saboda in sun dawo a can su kuma sai su zo su karanta da su abin da yake faruwa wasu suka ce a'a wa'ansu za a samu su fita su je su yi ilimi sai su dawo su zo su karantar da wato gidan mutane kuna fahimtar wannan da ya fata liya ta faka wa fiddini zan su yi ilimin wato kenan addini wani yin su roƙa mafi su zo su yi gargaɗi a mutanensu idan raja lokacin da suka dawo ilaihim zuwa gare su in sun dawo idan mun dauke shi fasarar farko wadanka jihadi suka tafi dama jarumai ne ko ana kira su abtal jarumai ne wanda da su ne musulunci ke gabade amma in sun dawo wa'ina kuwa su karantar da su to ga ka'idojin jihadi ga yanda ake da sauransu in mun dauke shi a fasara ta farko in mun dauke shi a na biyu kuma a'a wa'insu ne daga cikin mu za su fita su je su yi ilimin addini mu nan muna dan muna cikin ba abubuwa da jihadin mu da komai da kasuwancin da mai mun rike shi da suka je suka yi ilimi suka dawo kuma su za su zo su bude makarantu su zo su ci gaba da wato kenan karantar da mu da Allah mu ya zaro saboda ko mutane za su zo da kai na dauki gargadi su kiyaye kansu ga barin fadawa cikin abin da ka iya kawo matsala ma addinin musulunci ko kuma musulun gaba daya da sauransu mun fahimci wannan dan haka kamar yanzu kenan an fara karantar da mu aboda da abin da ake karantar da mutane kawai alqur'ani ne alqur'ani ne abin da sai yake karantarwa hatta hadisi ba sa rubutawa ba sa rubutawa me yasa ba sa rubuta hadisi khaufan min an yaqalatuhu bil qur'an saboda tsoron kar su dauki magana annabi sallallahu alaihi wasallam su cakubata da alqur'ani don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa la taktubu anni in kun ji magana ta kar ku rubuta me yasa ya hana saboda basu gama tantancewa wanne ne alqur'ani don haka alqur'ani zunzurutu ake karantar da su har yake cewa man kataba anni shay'an duk wanda ya kuskure rubuta wannan magana ta falem hawo ya goge daga baya bayan sun tantance alqur'ani za su iya bambancewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a rubuta yace da wani mutum yazo shi ya ji wa'azi a masallacin Madina ce kai zan iya rike wannan ba ka sa a rubuta musu sai yace uktubu li abi shahin abu sha ku rubuta masa duk abin da kuka ji na faɗa kaga yanzu ya bude kofa kenan ko don haka sai aka samu garaza irisu Abdullahi bin Amr bin al-Asi irisu Abdullahi bin Umar dan gidan sayyidina Umar da sauransu sai suka fara rubutawa irisu Abu Huraira sai suna ta rubutawa sai da haka sai suka fice a wajen tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan daga yanzu an samu ilimi na farko alqur'ani an zo an shiga phase 2 shine ilimin hadisi yanzu ga qur'ani ya kawo mana phase 3 shine fiqh li yatafaqahu fi din ga alqur'ani ga kuma wato kenan hadisin amma me suke karantarwa shine fiqh alfiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma alaiha shine fiqh ko ba ka ba su fahimci zanzurutun wai wadar tsako suke dauke da shine mun gane kar ya zama kana dauke da abu kuma baka san abin da yake abin ba sai zama kamar masalan himari hamilu asfaran jaki da kayan littafai haba ga Buhari ga Muslim ga Tirmizi ga Abu Dawud ga tafsirin Jalalain tafsirin Qurtubi duk an jigo masa amma ni me za su masa ga da mutum yawo ko a gare shi yawa to amma in ya san abin da yake ciki fa saraka alqur'ani sai an tsaya an san shi don haka ne yanzu wannan aya ta bude mana kofar cewa to akwai fa bukata a je a karanci wayannan ilimi mun gane wannan to haka malamai suke cewa kullul ulumi siwal qur'ani mushjilatan illa alhaditha wa illa alfiqh fi din duk wani ilimi in ba alqur'ani ba yana shigaltar da mutane ne a cikin abin nan in ban da hadisi ba ko kuma fiqhu na addinin musulunci to da yanzu ga ka ga fiqhu ya shigo don haka yanzu wannan aya kuma har yanzu tana karanta da mufalalin ilimi mu je mu nemi ilimi musamman ilimin addini to tafiya da tayi tafiya shine kuma sai ilimin nahwu ya shigo amma nahwun ya shigo kidmatan lil qur'ani haka ne don a kare alqur'ani daga baya ilimin balaga ya shigo daga baya shi kansa a bangaren hadisi aka dada buda shi aka samu me usulul hadis sai aka samu kuma fiqh sai ya shigo zamanin Idris Ash-Shafi'i aka samu usulul fiqh ya shigo bayan ga usulul hadis aka samu usulul fiqh ya sake shigowa duk ilimi ne ana ta dada buda ana ta buda har dai aka samu yanzu ulum din da muke da su yanzu kaca-kaca daga ma kuma ilimin boko shi ma ya shigo saraka shi kansa shi ma saboda ai Allah madaukaki sarki duk abin da ka gani a duniyar nan shi ya kawo shi duk abin da aka karance shi aka fahimci ilimin sa to Allah madaukaki sarki Allahu khalaqakum ko wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da abin da kuke aikata duka Allah madaukaki sarki shi ya abin ya halice kuma akwai bambanci tsakanin wato wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi to halasa alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun sai ba za su daidai ba za su daidai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlul alim ala al'abid domin an tambaye shi wa'in su mutane guda biyu wanda kullun yana kwana yana sallah ya ina yana azumi wanda kuma zai azumin da sallar gurgurdan na farilla da wasu kananan nafilfilin sa ya je ya fara karatun alqur'ani da littafin Allah kuma yazo yana karantarwa haka jita wanne yafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin wannan tsakanin wannan da wannan kaman wata ne da rago mu shahudu sauran taurari sauran taurari inda wata da rago mu shahudu ya kace ganin hasken su sai zaka hada su da wata a wata riwaya yake cewa fadalul alim ala al-abid ka fadali ala adnakum bambancin malami masanin addini da wanda yake mai kokarin ibada amma babu sanin addini kaman matsayina ne da kankanin cikin ku acha samu dan kankanin sahabbai wanda wallahi rannan kawai yazo ya musulunta rannan ne sahabbancin nasa ma ya fara ya kake hada shi tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gap ko babu kaga akwai gap mai nisan gaske don haka malami masanin addini Allah madaukakin sarki ya bashi daraja da daukaka fiye da yanda mutane suke tsammani sawa'un su jama'a sun fahimce shi sun kuma tsaya sun fa'idantu da shi ko kuma wato kenan ba su fahimce shi ba sun bar shi a tozarce shi ne wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istarhamu ku tausaya wa mutane guda uku yace azizu qawmin dalla wa gani iftakara sai yace wa alimun da'a bainal jahali mutane uku ku tausaya musu ko idan mutum yana cikin mulki magagin mulki aka sauke shi yace ku tausaya masa yana cikin mulki suna abubuwan da suka ga dama aka ce yau ba shi bane yace ku ji tausayin sa sannan in mutum yana cikin dukiya yana walwala ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ku tausaya masa yanzu kar ku kama shi da wayansu abubuwa da bai din nan yana shi da wannan ma ya ishe shi sai yace wa alimun da'a bainal jahali da malamin da yake tsakanin jahilai da ba su san muhimmancin sa ba ba za su zo su karatu abin nasa ba ko yau dan haka ba za su fahimci abin da yake karanta ba in ya faɗa ko ba za su yarda ba saboda su ma malamai ne kowa zai iya bada fatawa zai fada ba ce ƙarya ne ƙarya ne kada ki ma na jona cewa malaman Makka ma duk makaryata ne Makka za su ce sun ga wata ai Makka ma Yahudawa ne kaunan wahidan na rantsa da girman Allah yanka kawo kawaidi ba zai hukunta shi ba duk malaman Makka Yahudawa ne to kaga wannan inda malami ya kusa sabai san muhimmancin sa ba ne san muhimmancin sa ba muhimmancin sa kaman tulu ne a cika shi da zuma a za a dan lullube sama da kashin shanu ya raye bol da shi ma bai saboda bai san meye a ciki ba bai san ya abin da yake ciki ba don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana encourage mutane su je su ilimin addini ilimin addini su san shi don sun san shi shine yafi kusantar da mutane zuwa ga abin nan kuma a tsara shi a tsarin da ya kasance don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa lalle ya kamata a cikin al'umma musulmi a samu su jama'a da za a ware su don su abin nan saboda ba zai yi kowa ya tafi jihadi ba haka ne kuma ba zai yi kowa ya zama malami ba idan kaddarar mutum bata ta kai shi zuwa ga malinta ba ba ce ba zai tafi aljanna ba amma ya kamata ya laisinin da malamai ya fahimci abinda suke karantarwa na addinin musulunci ya zama yayi aiki da shi to mu je malam a lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum